إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرقوا داي منا فاروا تجدد بجرمو لالله تبارك وتعالى وان داي فارد داي ورمو تكاو وان رانا تجوماء wanda yau ne 5 ga watan 9 watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina yau shekara 1440 yau ita ce ranar 10 ga watan 5 shekara ta 2019 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yaddasa da amincewarsa ya ƙara hada fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka, masallacin Juma'a da kenan area 10 a nan babban birnin tarayya Abuja, domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani na wannan shekara. Idan ‘yan uwa ba amince ba, a jiya karatu mun tsaya aya ɗaya ne kaɗai saboda yanayin lokaci da ya ƙure mana. Fadin Allah tabaraka wata'ala wa ij'alna al-baita masabatan lin-nas wa amnan, wannan aya wanda a jiya muka ji kaɗan daga cikin bayanin malamai magabata dangane da wannan aya da kuma abinda ake nufi da wannan aya. A yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 126. Fadin Allah ta'ala wa in qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amin.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم
قال إبراهيم فأمر تامس لوك سنجا النبي الله النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكي الدعاء ينا رضاه بنجزنسا رب جعل هذا بلدا آمنا يا أبنجزي كسن يوانا جدا كسن يوانا تاكينا كنك أبا جليل سوانا جرين قبادة زمن تو بلدا آمنا زمن تو قريمي أميشي gari da yake da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sannan warzuku ahlahu min as-samarati, ya Allah, ƴaƴan wannan gari, mazauna wannan gari na garin Makka, ya Allah, ka azurta su da ƴaƴan itatuwa, ya Allah, ka azurta su da ƴaƴan itatuwa. Sai ya ce man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Annabi Ibrahim sai ya takaita addu'arsa kan waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira kadai, sannan wanda ya ki imani ban da shi. Ana gane wannan ko? Ya takaice ce man amana minhum min at-tabi'iyya, man amana minhum, wanda ya yi imani daga cikin waɗannan mutane, billahi wal yawmil akhir, wanda ya ba da gaskiya ga Allah kuma ya ba da gaskiya da zuwan ranar tashin alkiyama. Kana sai Allah ta'ala ya ce wa man kafara, duk wanda ya yi tawaye daga cikin mutanen garin Allah ta'ala ce fa umatihu qalilan duk da ya manta waye zan bashi jin dadi dan kadan zai rayu shekara 50 ko 60 ko 70 ko 100 yana yin abin da ya ga dama yana yin yadda yake so daga baya kuma akaruhu ila azabin nar daga baya sai in jefa shi azabar wuta bi ma'ana Allah ta'ala sai ka kalma akaruhu bi ma'ana jefa wanda ba shiri Allah ta'ala ce sai in wurga shi cikin wutan jahannama wa bisal masir wurga jahannama ta zama makoma ga mutum al-imam ibn kathir Allah ta'ala ya masa rahama ya zo fassara wannan aya shi ma sai ya dauko daga ibn jarir shi kuma al-imam ibn jarir ya kawo hadisi ne na jabir ibn abdullah Allah ta'ala ya kara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna ibrahima harrama baitallahi wa ammanahu da wannan aya manzo Allah yake cewa da wannan addu'a annabi ibrahim ya haramta baitallahi ma'ana ya maida wannan wurin ya zama haramun ne a yakashin hankali a cikin sa saboda ya roƙa ma wurin Allah ana gane wannan manzo Allah yake fada wannan tunda annabi ibrahim ya riga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa dan haka yake cewa annabi ibrahim ya haramta wannan gari na makka ni kuma wa inni haramtu almadinata manzo sallallahu alaihi wasallam yace ni kuma na haramta garin madina annabi ibrahim ya haramta garin makka ni kuma na haramta ila garin madina ma baina labataiha tsakanin duwatsun nan nata guda biyu madina tana tsakanin manyan manyan duwatsu guda biyu wanda ya taba zuwa ya sani to abin da ke tsakanin duwatsun nan haramun ne mutum ya tada kayar baya a wurin la yusadu sayduha a makka babu wanda zai zo yayi farauta koda kana ganin zomo koda kana ganin gada ko barewa ba za ka bi ta ka bige ka je ka gasa shi yasa dabbobi suke yin yadda suka ga dama musamman in ka dauko irin 70 80 wanda yake zuwa aikin haji lokacin ya san ana ganin dabbobin daji suna yawo ba mai taba su domin suna cikin amincin Allah haramun ne wani ya taba su kana ganewa yanzu gari ya riga yayi gari kasa ma ka ga kasa a garin makka ba wahala ko ina kusan titi ne in ce ba ta fita waje ba ko ina titi ne daga titi sai tayar to kaga wani dabba ce za ta zo ta zauna irin wannan wuri yana da wahala yanzu ka gani amma dai ba a taba wani dabba a garin ko da dabba farauta ne jama'a muna gane wannan abinda ya halatta kai farautar sa to idan ka gan shi ba za ka ce mar komi ba yanda kake cikin aminci shi ma yana cikin amincin ubangiji shine manzo Allah yace ba a taba dabba wala yaqtahu idahuha ba a yanke hatta kayan garin makka daga kaya kace ya kamata in sai wa yasa ka kasari yadda kaga abu haka zaka bashi jama'a muna gane wannan zaka ga dokoki idan ka ga tsuntuwa ba za ka dauka ba sai dai ka bashi a wurin aka ce sai ga wanda zai yi cigiya idan niyyar ka cigiya ce to in ko niyyar ka kai tsuntuwa to mutum ya jefa kansa cikin masifa daga kudi ya dauka ina ga wanda yake zuwa maka dan ya sata ina ga wadanda ake biya musu kudin jirgi su tafi sata tsuntuwa fa haramun ne kai tsuntuwa a wannan gari tsuntuwa haramun sai dai idan cigiya za ka yi wai muna tambayar kanmu abinda ya jefa mu cikin masifa har yanzu muna tambaya har yanzu ba mu san abin da ya sa mu cikin masifa ba tambaya muke yi ai yanzu muna tambaya a kasan nan ne fa mata ke saka kwaya a cikin farjin su tafi da shi Saudiya abin da aka hana sai sun je da shi a kasan nan ake daukar mutane a tafi da su Saudiya ba dan su bautawa Allah ba dan su yi sata amma muna tambaya wai me yasa muke cikin wannan bala'i wai har yanzu tambaya muke to lokacin da muka gane ma da cikin hankali ba wannan yana daga cikin abin da ya jefa mu cikin bala'i wannan gidan fa ba wai ka je da ka aikata wani mummuna aiki ba kamar sata ko kitan kai ko jima wani rauni a'a niyya mummuna idan ka je da ita sai Allah ya maka azaba Allah ta'ala ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzihu min azabin
alim
يذيقه من العذاب
الشديد.
جزاك الله خيرا. الله تبارك وتعالى يقول ومن يريد فيه بالإلحاد دون يدي منك yaje wannan kasa da niyyar ilhadi. Ilhadi shine ketare iyakar Allah, ketare dokar da Allah ya gindaya. Duk wanda yaje da wannan niyya yuridi fini fi ilhadi bi zulmi, wanda yaje da niyyar zalunci, niyya ba ya aikata ba, niyya Allah ya ce nuzitu min azabil alim, ko za mu tantana masa azaba mai radadi saboda mummunan niyya yazo da ita. Ko ina idan kai aiki kai niyya aiki mummuna, idan baka aikata ba lada za a baka. Amma a Makka a harami idan kai niyyar mummuna aiki ko baka aikata ba sai ka samu zulmi. Ala kala hadisi ko da niyya kade ka zo da ita wannan azaba ba za a fasa yi ba. Jama'a muna gane wannan. Duk wanda ya zo wannan guri da mummunan niyya Allah tabaraka wa ta'ala ce sai ya dandana masa azaba. Wannan hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya bamu labari cewa kamar yadda garin Makka yake haramun, garin Madina ma haramun ne, dokokin da ya shafi can to ya shafi nan. Hadisin yana cikin Sahihul Jami'i hadisi na 1521. Har yanzu an samu hadisi daga Abdullahi ibn Zaid yace manzo sallallahu alaihi wa sallama yace inna Ibrahim harrama Makkata, lalle annabi Ibrahim ya haramta garin Makka. Wada'a laha, annabi Ibrahim yayi wa garin Makka addu'a, kuma yanzu mun ji addu'a ko ya haramta garin kuma yayi masa addu'a. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa haramtul madinata, ni ma na haramta Madina kama harrama Ibrahim Makkata, kamar yadda annabi Ibrahim ya haramta Makka to ni ko na haramta Madina. Wada auku laha, ni ma na yi wa garin Madina addu'a, mutiha wa sa'iha, ya yi wa mudun ta addu'a, ya yi wa sa'in ta addu'a. An san mudu, an san sa'i, duka abun awo ne. Mudu nabi hudu shine sa'i guda, ana ganewa suna awo da shi, ana awo da mudun nabi, ana awo da sa'i duka gaba daya. To manzo sallallahu alaihi wasallam yace na yi addu'a ga abincin garin, kasuwancin garin, awo da ake a garin, Allah ya sa musu albarka. Dan mutane ne masu sana'ar dabino, a wannan sana'a manzo sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah ya sa musu albarka. Fahara suke amma sun himu koshi saboda albarka addu'a, saboda albarka addu'a. To kaji dan haka bislama da Ibrahim alaihi salam li Makkata, kamar yadda annabi Ibrahim yawa Makka addu'a albarka, to ni ma na wa garin Madina addu'a irin ta albarka. Wannan hadisin yana cikin Bukhari hadisi na 2129, yana cikin Muslim hadisi na 1360. Wadan Allah ta'ala yace rabbi ja'al hadha baladan aminan, ya ubangiji ka sanya wannan gari na Makka ya zama gari ne amintacce, ai min alkhawfi, ya zama idan mutum yana Makka hankalinsa kwance. Wallahi duk tashin hankalin da ake a duniya idan kana cikin Makka baka san ana yi, hankalinka kwance baka da wata damuwa, sai lokacin da mutum ya baro wurin sai ka ga kamar ka fito daga cikin wurin da yake a kulle, ka shiga wurin hayaniya. Amma in kana wannan gurin zuciyarka a kwance take, hankalinka a kwance yake, baka cikin tsoro, baka cikin tashin hankali, baka cikin fargaba, musamman a ce kana harami. Idan mutum yana harami hankalinsa kwance, lahiya lahiya hankalinsa kwance. To dan haka ma'anar magana shine Allah ta'ala ka sanya wannan daki ya zama amintacce, garin nan ya zama yana cikin aminci daga tsoro. Wala yar'abu ahlahu, ba a tsorata mutanen gare. Wa kad fa'ala Allahu zalika shar'an wa qadaran, wannan addu'a ta annabi Ibrahim Allah ya aikata wannan abin da ya roƙa, shar'an wa qadaran, yayi hakan a shar'ance kuma Allah ya kaddara hakan. Idan aka ce qadaran, wato Allah ta'ala ya sa ikon sa ya zartar da zaman lafiya a wurin, to Allah ya yi haka, yayi amfani da karfin ikon sa ya cusa zaman lafiya a wurin, kuma ana zaune lafiyar ne. wannan shine kadar shar'an kuma shine Allah ta'ala ya shar'anta zama lafiya ya hada wa da daukar bakani bare ya tutar da wani ana ganewa ai ya hada wa da yin abin da ya ga dama bare ya tutar da wani niyya ma mummuna in ka zo da ita za a ba azaba to ina ga wanda yazo ya aikata mummuna kaga yanzu Allah ya hana kadaran kuma ya hana mai shar'an muna gane wannan ai yayi amfani da karfin kifinsa matsayinsa na Ubangiji ta'ala ya hana wannan tsoron da tashin hankalin babu kuma yayi amfani da shari'arsa yace ya hana kai tashin hankali ya hana to kaga shikenan Allah ya karba addu'a ta Annabi Ibrahim ya amintar da wannan gari kamar fadin Allah ta'ala a cikin suratu Ali Imran yake cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Makkah
inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Makkah mubarakun wa hudan lil-alamin
sai ce fihi aya ومن دخله آمين الله تبارك وتعالى ce wanda ya shiga wannan gari na makka kana amina ya abinta shi da kansa dukiyarsa iyalinsa wa man dakalahu kana amina Allah ya aminta da wurin shi da kansa yace duk wanda ya shiga ya aminta koda wani abu mutum yayi to a daga bar kafa a kyale shi inda yana wannan wurin ya amin kana amin tukadi a fadin Allah ta'ala yake tunatar da mutanen wannan gari yace awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutaqaffu
an hawla afa
bil batil yuduna tabaraka wa ta'ala ce shin mutanen da ke zama a garin Makka tun daga zamanin manzon Allah shin ya bu waɗannan Quraishawan Makka ba ku gani ba anna ja'alna haraman aminan mun sanya muku harami amintacce a garin ku kuna zaune lafiya ba tashin hankali ba damuwa wa yutasaddaqu an-nasu min hawlihim amma idan an fita harami ana kawo mutane hari a kwashe kayansu a kwashe ƴaƴansu a kwashe matansu ba ku ga abin da muka yi muku ba Allah ta'ala yake tambayar mutanen Makka yace ba su ga abin da muka yi musu ba mun sanya musu harami a mintance wai ta kasafu nasu min hawlihim shin yanzu afa bil batil yu'minuna yanzu da kariya za su yi imani wa bi ni'matillahi yakfurun da ni'mar Allah za su kafirce Allah ta'ala yana tambaya ne ba tambaya ta neman sani ba su'alu tafsihin Allah da yake cewa shin ba yana tambaya bane tambaya ce ka fadakarwa su'alu tambihin afa bil batil yu'minuna yanzu waɗannan mutanen duk abin da muka yi musu na kwanciya hankali yiwatsi da dokokinmu yi imani da kariya su rungumi kariya wa bi ni'matillahi da ainihin tausayin Allah da ni'imarsa za su kafirce to wannan ya gwada maka cewa Allah ta'ala ya amintar da wannan garin da duk wanda yake cikin wannan gari babban malamin musulunci al-imam al-qasimi a cikin littafinsa al-hasin al-tawil ya zo fassara wannan aya wa in qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan to yace hadha sai yace hadha al-mawdu'a ya allah ka sanya wannan wuri alladhi ja'alta fihi baytaka wannan wurin da ka sa dakin ka a wurin to ya allah ka sanya wannan wurin ya aminta sannan wa amartani bi an akunahu min zurriyati wannan wurin da kasa aka gina dakin ka wannan wurin da kasa na ajiye iyali na a wurin nan ka sanya wurin nan ya zama baladan wani irin gari ya anasu man yahillu bihi duk wanda ya iso Makka ya samu natsuwar zuciya ya Allah ka sanya wannan gari duk wanda ya shigo shi ya samu natsuwa mutum ya ce masa yana cikin Makka amma hankalinsa a tashe sai ya ko kafiri ko munafiki eh kafiri ko munafiki ya ce hankali na a tashe yake tunda na shigo garin nan wallahi ƙarya yake maganar Allah ita ce gaskiya, shi shi yake ƙarya. Ana gane wa ai, maganar Allah ita ce gaskiya, shi ne yake ƙarya. Duk mutumin da ya saba da nassi, ka zubar da shi ka ɗauki nassi, domin nassi zai tsiratar da kai, shi ko mutumin baya iya tsiratar da kai. Idan mutum munafiki ne, ya za a yi samu natsuwa a ɗakin Allah? Mutumin da yake fito na fito da Ubangiji, kaga babu yadda za a samu natsuwa. Idan mutum kafiri ne, ko wanda yake da mummunan manufa, wanda Allah ta'ala ya riga ya tozarta su wuri da yawa cikin Al-Qur'ani, idan ya ce gashi a haramin Makka, amma hankalinsa a tashe, sai mu ce tuwa da Allah ya baka lafiya. Mu kan hankalin mu kwance yake lahiya lahiya, ba inda za mu je a duniya mu samu kwanciyar hankali irin haramin nan na Ubangiji. Babu inda za mu a duniya hankalinmu ya kwanta irin wannan wurin da Allah ya ce mun sanya shi wuri ne na kwanciyar hankali. To mun tabbatar ba inda ya kai shi kwanciyar hankali, tun da haka Allah ya faɗi. To ko maganar Allah gaskiya ce, ba a canja ta. Yadda Allah ya faɗi haka magana take, ba canji. To don haka Imam Al-Qasim yake cewa baladan da aka ce ya anasu man yahillu bihi, duk wanda ya sauka ya samu natsuwa, aminan min al-khawf, ya samu aminci daga tsoro, wanda la yur'abu ahlu, waɗanda suke cikin gidan ba sa firgici, wa qad ajaba Allahu du'a'ahu, wannan addu'a ta Annabi Ibrahim Allah ta'ala ya karɓe ta. Mun ji aya inda Allah yake cewa man takalahu kana amina, shi ma wannan malamin ya kawo ayar nan ya fassara cewa wannan aya ke nuna Allah ya karɓi addu'a. Idan Allah ta'ala wa man takalahu kana amina, to kenan Allah ya karɓi addu'a ta Annabi Ibrahim. Da kuma faɗin Allah ta'ala awalam yaraw anna ja'alna haraman, shi ma wannan ayar ya kawo ya ainihin fassara waɗannan ayoyi. An samu hadisi daga Jabir ɗan Abdullahi Allah ta'ala ya ƙara masa yadda, ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yahillu li ahadin an yahmila silaha bi makkata, baya halatta ga wani mutum ya rike makami a garin Makka. Haramun ne a ganka da reza a garin Makka, haramun ne a ganka da aska, haramun ne a ganka da adda, haramun ne a ganka da wuka, ba a rike komi. Idan ba abubuwa sun zama abin da suka zama ba, to ko da soja ne sai dai a gan shi da riga soja kawai, makaminsa fa ya je can wajen harami, amma ba a shiga yankin harami da makami. Manzon Allah ya hana, baya halatta ga wani mutum ya rike makami a garin Makka. Kaga yanzu wannan yana daga cikin hanawar Allah ga garin, kariyar Allah ga mai ga garin, da aka ce ya hana shar'an wa qadara. Kaga wannan shari'a ce manzon Allah ya shimfiɗa. Shi ko manzo sallallahu alaihi wa sallama yana shar'anta shari'a ne a madadin Allah, domin Allah ta'ala ya yarda manzo Allah ya shar'anta shari'a. Shi yasa Allah ta'ala ke cewa ya ku masu imani, atiullah wa atiur rasula fi kulli amrin. Man yi tsayin rasula sai ya ce, to shi ken, duk wanda ya yi wa manzon Allah da'a, hakika Allah ya yi wa da'a. Ana gane ba? Duk wanda ya yi wa manzon Allah da'a, hakika Allah ya yi wa da'a. Idan ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama, ba wanda da'a shi ba ta da iyaka. Wanda da'a sa ba ta da limit, ba ta da iyaka Allah da manzonsa. Amma duk wani mutum da'a ka tana da iyaka, iyaye Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bihi
ma lam tushrika
bihi ma lam
tushrika
bihi ma laysa laka bihi ilm
ala tushrika ma laysa laka bihi shay'an
wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Allah ta'ala yake, iyaye Allah ta'ala ya yi umarni da yin su biyayya, amma yace lokacin da suka umarce ka da saban Allah sai ce fala tudihuma Allah ce karkai musu da idan suka saka shirka karkai da idan suka saka saban Allah kada kai da kenan da'ar iyaye tana da iyaka da'ar shugaba ai kaga magana sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yace adiuni ma ata'atullah kuma ga ba adiuni ba ata'atullah wa rasuluhu liman biyayya matukar nawa Allah da manzo biyayya idan ko ta saba musu falata atali alaikum banda haƙƙin ku wala in dai na saba wa Allah na saba wa manzo Allah kenan da'a ku tana da me iyaka Allah da manzo su ake wa ata'atul mutlaqa ba'a wadda ba ta da ƙarshe ba ta da iyaka duk abinda suka faɗi ko ka gane ko baka gane ba za ka haka abin yake amma in ba Allah da manzo ba duk wanda yayi magana sai an jinjina ta an kauna ta da maganar Allah an kauna ta da maganar manzo Allah idan ta dace ta yi daidai tana goye baya a bita idan ta kauce sai a kauce a bar magana a koma a ba Allah da manzo domin nan ne kai yake zira ba muna gane wannan nan ne kadai za a tsira duk wanda ya bi wani wanda ba Allah da manzo ba wannan shi ya bace kuma wanda ya bi shi ma ya bace tare da shi jama'a muna gane wannan to dan haka tunda manzo sallallahu alaihi wa sallama yace haramun ne a dauki makami a garin Makka wannan magana ka dauka Allah ne ya fadi domin bai fadi dan kansa ba wa mayan tiku anil hawa in huwa illa wahyi sai yace shi manzon Allah baya fada san zuciya duk abinda kaga manzon Allah ya fadi a hadisi wahayi ne Allah ya musu kenan haramun ne har ranar tashin alkiyama mutum a ganshi da makami a Makka idan an ganka da reba ka tabbata kumba zaka yanke ko aski zaka yi kuma Allah ta'ala ya san abin da ke zuciyarka kuma innamal a'malu binniyat in dai makami ne wanda ake nufata da shi dan a kare kai Allah ya riga ya kare ka a yadda ka dauki makami a Makka badan ka kare kanka a yadda ka dauki makami badan ka fada ba wani in kana shirin kare kanka ai riga an kare ka domin Allah ya haramta manzon Allah ya haramta gare Allah ya haramta a dauki makami a garin manzon Allah ya haramta a dauki makami a gare kaga ai riga an hutashe ka idan ko kace zaka kare kanka sai Allah ya baka da dubara kan gane ne kamar mutanen Najeriya da suke neman wasu mutane su kare su sai Allah ya baka da dubara idan ba Allah baka koma bawa ba wallahi ba wanda zai kare ku wallahi ba wanda zai kare ku Allah wannan matsala da muke ciki mun saba da Allah ne matsalar tsakaninmu da Allah ne ba wani mutum bane ko mun basiran mutumin ba zai iya yin Allah ba zai taba barin sai yayin abinda zamu ji sauki ba sai lokacin da muka daidaita da Ubangiji sai lokacin da muka yadda zamu ba Allah a lokacin sai Allah ta'ala ya janye duk wata damuwa da duk wata matsala ba ma tare da mun sani ba sai a neme shi a rasa ba dogon karatu ba nan baya a ɗauki rayuwar iyayenmu sai mutum ya yi tafiya daga jiha zuwa jiha a ƙasa baya tsoron komi sai dai naman daji baya tsoron komi da ka koma za ka samu ba matuci ba ne iyayenmu ba cuta ba zalunci ba hasada ba mugun nufi rayuwa suka yi lami lafiya ka iya cewa ba su da tsarin karatu ko ba haka ba tarin karatu amma aiki da abin da aka koya musu na addini malam iyayenmu sun su ne kan gaba kuma iyayenmu sun fi mu addini da wuya mutum ya ci abincinsa shi kadai zaka ga ya kira mutane an kewaye kamar mutum 30 ana cin abinci wannan abu ne da musulunci ya zo da shi zaman da aka yi ana cin abinci wanda ba a yi abinci a gidansa ba asirinsa ya rufu kuma ba tare da an san ma ba ya abinci a gidansa ba ya iyayenmu suka tashi a gida daya duk wanda ta yi tuwo miyar kuka sai ta aika wancan taki ita ba mai miyar kubewa ta kai wancan taki ko ba ta iyayenmu suke ba takin da ba a yi abinci ba ba mai sanin ba a yi abinci ba yaran gidan za su ci su koshi ba a san ba a yi abinci ba amma yanzu ya muke makwabci bai ma san makwabcin shi ba bare ya san halin da yake ciki kuma baya bukata ya san shi sai muna cewa mu waye muna da civilization wai wannan shine civilization mun rabu da addini amma muna ganin cewa akan addini ne ci wannan zamanin da muke rayuwa addini yayi karanci sai sauka da kaji an yi kira a karatun qur'ani to sauka za a yi taron sauka a taron ayo mutane kariya malan kariya dalibi kariya wanda kariya ɗan unguwa kariya a taro ayi kariya a nuna ɗan kananan yara a cikin soci Qur'ani da ka kalli yaran sai ka gaba wanda ya san mutuncin Qur'ani ba a cikin ko ba haka ba makarantar da ba a sauke Qur'ani ba a kai yara makarantar da ba a sauke irin wannan saukar kariyar ba a kai yara sai a zo a tara mutane ayi kariya yaro ko izu ɗaya ba ya da shi amma ya sauke Qur'ani saboda tsabagen kariya saboda rashin tsoron Allah ka ɗauka ma an sauke ɗin da gaske ka ɗauka ma an haddace da gaske to me aka yi malam babu nan da Al-Qur'ani zai mana amfani sai da muka yi aiki da shi Allah fa bai tuwa Al-Qur'ani dan ya takaita a tahajjudi ba a kira'a kira'a tana da kyau kuma yana daga cikin ibada amma ba shine babban al-gharadul asma na sauka da Al-Qur'ani ba shi bane manufar Allah ta'ala da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan Qur'ani don mu tsaya ne mu fahimci Qur'ani mu yi aiki da shi kuma shi Qur'ani ba za ka yi aiki da shi ba sai ka gane shi Allah ta'ala ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin
aghfalun afala yatadabbaruna alqur'ana
Allah tabaraka ta'ala ce shin mutane ba sa lura da ma'ana alqur'ani ne am ala qulubin aghfaluha koko an sanya murfi ne an sanya makulli ne an daka zuciyar alqur'anin baya shiga iyakacin sa baki Allah ta'ala yi wannan tambaya fala yatadabbaruna alqur'an shin ashe mutane ba za su lura da ma'anar wannan alqur'ani ba da abin da yake karantarwa am ala qulubin aghfaluha koko murfi ne aka sa wa zukata sai wani wuri Allah ya sake cewa fala yatadabbaruna alqur'an walau kana min inda gairi
fala yatadabbaruna alqur'an walau kana min inda gairi Allah
tabaraka ta'ala ce afala tadabbaruna alquran shin mutane ba za su lura da ma'anar wannan alqurani ba da sakon da ke cikin sa walau kana min indi ghairillah da fa alqur'anin da ya zo ne daga wurin wani Allah lawajadu fihi ikhtilafan katira ba a cikin qur'anin ma an samu sabani ne yawa can a ce eh can a ce a'a can a ce gaskiya can a ce ƙarya kamar yadda yake a cikin bible Allah ya ce shi alqur'ani kitabun anzalallahu ilayka mubarakun
li tuqra'a anzalallahu ilayka mubarakun li tadabbaru ayatihi wa li tadhakkaru al-abbab
Allah tabaraka wa ta'ala ce wannan alqur'anin littafi ne da muka saukar maka da shi ya kai annabi Muhammad mubarakun littafi ne mai albarka li tadabbaru ayatihi don mutane su yi tunani su lura da ayoyinsa wanda ya yi sakon da yake kawowa wani ya tazakkara ulul albab waɗanda suke da hankali su yi tunani alqur'ani ya koma littafin neman kuɗi sai mutum ya je gasar karatu a a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ƙare a ɗauki a tamfa a bashi ko a bashi tibi ko kujerar makka Allah ya saukar da alqur'ani ne don a nemi kujerar makka Allah ya saukar da qur'ani ne don a nemi tabba ko yadin shadda alqur'ani ya fi karfin haka Allah ya saukar da alqur'ani ne a matsayin tsari wanda duniya za ta fita zauna lafiya tsarin da duniya za ta kauce mawa ta rikici a taki a ta kasa kashe shiga wani irin matsala a rasa menene mafita shine Allah ta'ala yake cewa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa min haja
ja'alna minkum shir'atan wa minhaja
Allah tabaraka wa ta'ala ce gaba ɗayan ku al'ummomi ja'alna lakum shir'atan wa minhaja mun sanya muku shari'a dokokin da za ku bi don ku zauna lafiya wa minhajan mun ɗora ku akan tsarin rayuwa manhajin rayuwa kada ku rayu yadda kuke so ku rayu yadda Allah yake so domin ku na Allah ne ba na kanku bane idan aka kauce ma shari'ar Allah aka kauce wa minhajin Allah ba sun zaman lafiya an yi ban kwana da shi kuma muna ganin halin da ake ciki yanzu wallahi ba wanda ya sai kawo zaman lafiya duk wani expert duk wani security intelligence duk wanda ka sani wallahi zai iya kawo ƙarshen matsalar da muke ciki a Najeriya ko a duniya gaba daya matsalar maganin ta gaba daya yana cikin alqur'ani idan kana jin alqur'ani sai ka rika tambaya anya mu a yanzu musulman ne da gaske alqur'ani ya hada ba mu hadu ba yayi umarni ba mai bi ba yau idan ka kira kulamba kace yazo ya gyara maka famfo sai ya cuce ka haka ne ko ba haka ba idan ka kira jayin taila yazo ya ma aiki sai ya cuce ka haka nike ya cuce ka mai nono cuta mai manja cuta duk wanda ka sani illa man rahimahumullah wai wannan al'ummar sai kuma take nema ta zauna lafiya a ina kuma ta ina a ina kuma ta ina ne manja yaje ya zuba koko a ciki a dauka duka manja ne kuma yana so ya gama lafiya mai nono ta je ta dauko abin nan ayaba ta daddaka ta mai da shi shine man shanu mutumin da yake cikin daji ya iya ha'in shi wanda ke cikin daji kai kana cewa ka sai man shanu zo ka samu ayaban nan kai kanana wata wuta mai zai narke yau awa daya awa biyu shiru kaje ni asara ji ga asarar man shanu ga asarar kalanzir ya za mu zo na lafiya wannan fa haka ake yi idan ka aiki makanike sai ma kayan mota sai ya sake zuwa ya siyo maka naka dama bai lalace ko ba haka ake ciki ba wai wannan al'umma wai ita ce manzo Allah zai alfahari da ita wallahi ba mu wai sai haka muke wallahi ba mu wai zai alfahari da mu ba sai dai ya fir da mu in dai haka muke amma muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu iko mu gyara kafin mu mutu Allah ka ba mu iko mu gyara dan haka wannan alqur'ani shine mafita kuma shi kadai za a ba zauna lafiya kana ganewa ai shi kadai za a ba zauna lafiya idan kana da wani abu daya da kake ganin alqur'ani bai magana akai baka kawo shi ko mun gangantar sa ko mun girman sa kana da wata matsala wanda alqur'ani bai bada mafita akan ta ba idan kana da wannan matsala din kana iya kawo ta kace ga wata matsala da alqur'ani bai fada ba yanzu ya za a yi ka taimaka ka kawo ta mu ga ko ba ta a cikin alqur'anin anya ko dai kai ne baka gani ba to kudi dai magana ce gajera ba a daukan makami a garin Makka to wani bai dau makami ba bare ya kashe wani yanzu ba mace za ka gani rataye da zinjimemiyar bindiga har aminci ya gare mutum ya rataye bindiga ya zo kasuwa yana tafane ana kallansa ba mai iya cewa ga mutum da bindiga kuna gane yaro karami da makami kanya ba ma tambayi kanmu ba mutum baya da abincin naira 10,000 amma yana da bindiga 500,000 kanya ba ma tambayi kanmu ba Allah ta'ala ya shiryatar da mu wannan hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a daukan makami a garin Makka yana cikin sahih ibn hibban hadisi na 3714 yana cikin silsila sahiha juz'i na 6 shafi na 1153 wajen Allah ta'ala wato wajen addu'a ta annabi Ibrahim warzuqu ahlahu min as-samarat mutanen Makka Annabi Ibrahim yana musu addu'a Allah ya azurta su da ƴaƴan itace ƴaƴan itace inna ma sa'ala Ibrahim alayhi salam zalika Annabi Ibrahim yayi wannan addu'a li'anna makkata lam yakun biha zar'un ala samar domin a garin Makka babu shuka babu ƴaƴan itace duk wanda ya san Makka duwatsun garin ma baƙaƙe ne saboda zafin rana ba wani alamun inda za ka yi shuka ta kama wani ɗan uwa a can yake gaya man cewa ka ga wannan bishiyar da aka shuka lokacin sardauna ya kawo musu wannan bishiyoyin suka dasa a nan kuma Allah ya sa suka kama wata bishiya ce haka mai ɗaukar wahala kamar da yanayin bedi Galbejiya sardauna ya tafi musu da shi kuma aka dasa ya kama amma inuwa ma ta gagara inuwa babu gari ne cikin sahara cikin duwatsu ko ba komi Annabi Ibrahim ya daga hannu ya ce ya Allah mutanen garin nan azurta su da ƴaƴan itace kar su yi wa ƴaƴan itace ya Allah ka ciyar da su abinci wato idan Allah ya tashi azurta mutum yana gidansa Allah zai azurta shi ba sa noma amma ka je ka ga ayaba tambaleliya lahiya lahiya malam sai ka je garin kana ganewa ai ka ga abun na gaske ka kaje garin nan duk abin da baka yi tsammani ba na ƴaƴan itace za ka gan shi a wurin kuma fresh lafiyayye ga shi nan ana ci ana ƙoshi ma ana yarwa an ƙoshi da shi wasu ko suna noma suna cikin yunwa ko in ce mu yawa dan ma karin kauce wa karatu eh sai ka fa arha kuma kowa da iya saya a can ma ba sace tuwata sace tuwata wannan ruwan da kuke ce fiyo dan nafdar suka ce shi wannan ma ruwan ba bin nan ne bin nan je ci wata suka kira shi it's not clean so less of being a bin da fiyo it's not even clean ko ba ka ba a can kowa na iya shan ruwa abinda na kiyaye in ka shiga shago kana so ka sai ruwa idan ba ka da canji mai shagon sai ya ba ka ruwan ba zai bari ka tafi da kishi ba amma mutum ba zai faɗi wannan halin ba saboda mugu ne sai ya zo yana cewa ai ka zaɓi mugayen mutane kai ma mugu ne haka ake zuwa ana cewa mutane ne masu karamci da mutunci suna da karamci idan kana maganar laifi da saɓo ai ba wanda ba ya yi kuma ana samun lalatattu mutum nawa ne suka yi hijira suka koma ƙasar jajaye ne ba su da kirki duk abin da suka yi sai a ce ƴan Makka ko ba haka ba amma alhali ba su ne ba to ala ayi hal wannan gari Allah ya azurta shi da ƴaƴan itace annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yayi magarin addu'a fastajaba Allahu lahu sai Allah ya ainihin amsa addu'arsa qarat hijba ilaiha famaratu kulli shay sai gashi ana jibgan ƴaƴan itace kana ainihin important kike cewa ko na ƴaƴan itace daga inda kake zato da inda ba ka tsammani Allah ta'ala yake cewa wa qalu inna tabi'il huda ma ta suka sabbata
inna tabi'il huda ma ta suka sabbata
in amina
awalam numakkin lahum haraman amina yutba ilayhi samarati kulli shay'in wa lakum min ladunna
walakin tabaraka wa ta'ala yake ba mu labarin mutanen Makka Quraishawa suka ce inna tabi'il huda maka suna cewa manzon Allah idan muka bi ka muka musulunta idan muka bi wannan shari'a tare da kai mutakaffaf min ardina za a zo ana waftan mu ana ribatan mu a cikin garin mu za mu samu kanmu cikin wahala larabawa suna bauta gunki idan mu muka musulunta za mu zama musulmai ɗan kadan a rika zuwa ana kawo mana haji kana ganewa ai sai Allah ta'ala ya ce to shikenan ka tambaye su awalam numakkin lahum haraman aminan shin ba mu ba su harami amintacce ba wanda ko mun kafircin kafiri ke iya shigowa gurin yayi tashin hankali ba mu musu wannan gatan ba tambaye su inji Allah kada amsa shine me Allah yayi musu wannan gata sannan bayan wannan yujba ilaihi samaratu kulli shay'in Allah ya sanya ana yin jako ana yin kaya kaya na mai samarat ƴaƴan itace iri-iri ana yin kayansa ana tafiya da shi ƙasar ban kaji kajin kansu ƴaƴan itace dabino inabi abinda ma baka taba gani ba kai wani abun kawai cewa nake a bani dan ban taba ci ba saboda in kauda kawayanci an gane ai eh wannan menene a kusuran shi ce to ban sani ba amma kawai ta in ci saboda in kauda kawayanci ai malam ba kauye ba kauyen ne a tafi haka tunda babu a nan ba ka taba gani ba to kuma ka zo ba kauye to sai mai kuma ba ka san abu ba kuma a tafi ka san shi wallahi ban sani ba jama'a haka ban ci me ye wannan kaza ne to ban dangana dan ban sani ba sai ne dole komi sai ka sani zai yi a nan Najeriya akwai abincin da baka sani ko ba haka ba to tun a garin kuma ya tabbata cewa akwai abin da baka sani to kuma ina ga kaje wuri kauyancin an yi kauyancin to sai me a ciki ba wani abu bane amma abin zai baka mamaki ƴaƴan itace iri iri da wanda ka gani da wanda ba baka taba ganin sa ba kai zaka shiga wuri a ce ma ƴaƴan itace ne kawai ake sayarwa a wuri iri iri kala kala Allah ta'ala ce wannan yana faruwa ne da iko mai injal umarni ne na Allah ko mun ki ko mun so sai mun kai sai Allah ya ba su kuɗi da za mu je mu ɗauka mu kai musu su ba mu kuɗi gobe mu sake kaiwa su sake ba mu kuɗi Allah ya ce ba su ga mun sanya musu harami amintacce ba yujba ilaihi samaratu kulli shay ana iman kayan marmari ana kaiwa rizqan min ladunna arziki abinci daga wurin mu ji Allah Allah ta'ala ya ce wa mutanen Makka wannan ciyarwa ma mu muka ciyar da ku idan bai gagari Allah ba ya ci yadda ku ba zai gagari Allah ta'ala ba da yi mai ya kare muku lafiyar idan bai gagari Allah ya ci yadda ku ba to ba zai gagari Allah ba ya kare lafiyar ku jama'a mu daina neman kare lafiya a wurin wani mutum dama a musulunci da zage shugabanni haramun ne Allah hafi ba ka zuwa kai ta zage shugaban kasa ko kai ta zage a'a ba a zage shugabanni domin sai suka lalace mun kare shiga uku wannan shine kaida akida ahlus sunna wal jamaa Allah fahimta wannan ai su shugabannin akwai irin nasu wa'azi da dan kunne da Allah ya yi musu su kuma nasu bangare amma mu a kaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai shugaba yana sallah tare da mu ba a yadda mu daga kwali muna masa tawaye ba a musulunci haramu in dai yana sallah ba a yadda mu fito titi muna ba ma so ba ba ma so manzon Allah ya ce ku yi hakuri da shi har sai mun haɗu da ku a wajen shan ruwan Al-Kautsar haka manzon Allah ya faɗi sun ta ya faɗa haka idan ba a ji maganar shi ba za a shiga wahala mutanen Syria da ba su ji maganar manzon Allah ba ya suka kare mutanen Libya da suka ki jin maganar manzon Allah ya suka kare mu ma ƴan Najeriya idan aka buga mu muka daga kwali akan shugabanninmu to idan muka kauda su Allah zai kawo mana waɗanda za su tsantsana mana azaba za mu ce gara waɗanda suke jiya kamar yadda ƴan Libya suke cewa Allah ya dawo da Gaddafi ko ba haka bane kamar yadda ƴan Iraki suke cewa Allah ya dawo da Saddam Hussein jama'a muna gane wannan waɗanda suke wa shugaba haka wulakanci haka za su gane kaida akida ta mai ahlus sunna wal jamaa wannan kaida haka ce ku yi hakuri wasbi haka manzo Allah ya ce ku yi hakuri har sai mun haɗu a ina a wajen shan ruwan Al-Kautsar me yasa ba zo kula kula ma dora ma kan tsari saboda kar a samu fauda kar a samu hayaniya ai saka saka shi abu ya zan ba tsari wannan rashin tarbiyya mutanen da suke wannan magana suna fadin haka ne domin karna ne su su san Allah suka ce kai da kake kiran mu zuwa ga musulunci mu Qurayshawa ba mu kadai bane Larabawa sauran gaba ɗaya gunci suke bauta idan muka bi ka za a yi mana taron dangi Allah ya ce a'a garin da kuke zaune lafiya ba ni na zaune da ku lafiya ba Allah ta'ala ya ce garin namu ba ana ɗebo arziki ba na ƴaƴan itace a kawo muku har gida rizqan min ladunna abinci daga wurin mu Allah ya ce walakinna aktharuhum la ya'lamu sai dai da yawa daga cikin su ba su sani bane Allah ke zaunar da mutane lafiya sai dai Allah yana sanya jagoranci a hannun shugaba dan ya tafiyar da al'amarin jama'a kowa ya kalla ya san cewa halin da muke ciki a Najeriya akwai nau'in sake da rayukan jama'a kowa ya san wannan sai dai a roki Allah ta'ala ya ba shugabannin ikon gyarawa domin idan ba su iya gyarawa ba to babu abin da zai iya yiwa muna roƙon Allah ta'ala ya shiga cikin kuma muna magana akan wannan gaba kafin mu she ahammiyatul amni wal istiqrar muhimmancin al'amu security muhimmancin me tsaro wal istiqrar da zaman lafiya samun zaman lafiya tsaro yana da muhimmanci a musulunci a duk duniya babu wani addini da ya zama fatan wajen kawo zaman lafiya da tsaro kamar musulunci sai dai matsala ƴaƴan cikin musulunci sun bari jahilci ya musu ƙawanya ya musu inuwa kuna ganewa ai kamar abinda Bahaushe yace rashin sani yasa zakara ya kwana akan dani ko rashin sani ko haka ne idan ban yi Hausan nan daidai ba a yi magana yawa mutum ɗaya ne nan rasan lafishin Hausa wannan rashin sani yasa ba za ki sako zakara yawa na san akwai Hausa makamannin wannan to abinda yake ciki shine mu al'umma Annabi Muhammad karatun da manzon Allah ya ban mana mun rena shi ba mu tsaya mun ilmantu ba mu yi karatun na manzon Allah ba kana ganewa ai yanzu wannan masallacin idan aka bar shi wani yana iya mai da shi makarantar boko yace ya kulli masallacin yace ya kamata a rika nodiri a firamare shi tunanin sa nan ya tsaya yanzu ya mai da shi haka sai a bai da shi nodiri a firamare idan ana zaune Allah ya sa aka samu wani yaro mai hazaka mai ƙwaƙwalwa sai a ce kai wannan yaron zai iya likita wannan yaron zai iya injiniya ba za a kyale wa manzon Allah shi ba ba za a ce kai yaron nan zai iya zama malami ba a tura shi ya yi karatun addini ya zo ya amfani duniya akwai manyan malaman duniya masu abin mamaki. Wakilin su Muhammad Hassan Wuldudud yana nan yana rayuwa har yanzu. Abu me kuke ce mashi dictionary daban daban ya haddace a ka yana shekara 8 ya haddace Qur'ani a kan ya haddace Bukhari Muslim Tirmidhi Abu Dawud da kutubus sita gaba daya. Malamai sun zauna a tattauna da shi dan a bashi shedar ya gama zama yayi PhD ya zama dakta a bashi takarda waɗanda suka zauna dan su nakasha shi sai koma yana nakasha su. Yanzu wannan idan da ba a sallamawa addini shi ba to za a kai shi zama injiniya, kenan kowa injiniya ne, kowa lawyer ne, kowa likita ne, kenan shi manzon Allah ba za a bar mai wasu yara masu hazaka ba. Idan aka samu da kiki a gida sai a ce ku nemo mai admission ko Islamic studies yayi. Ma'ana da kikin gida shi za a ba yau karatun manzon Allah, da kikin gidan nan shi zai yau karatun manzon Allah, wanda su kansu sun shaida wawa ne. To sai ya zo ya zama malam ya zama liman, za ka sauran suna kallon shi. Wato abin da ya sa ka zama malam ka zama liman saboda kai ne wawan gidanmu, kuna ganewa? Haka ba muna koma muna yi. Amma in ba haka ba, wannan karatun na manzon Allah ya warware duk wata matsalar duniya, ba ma matsalar Najeriya ba. Manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa cikin hadisin Ubaydillah ibn Misr al-Ansari, manzo Allah yake cewa man asbaha minkum mu'afan, jama'a duk wanda ya waye gari yana lami lafiya, ya jinjina ya ji lafiya yake, wato mu'afan fi jismihi, jikinsa lami lafiya, aminan fi sirrihi, yana cikin aminci a gidansa, inda huquta yawmihi, har ma yana da abincin da zai ci yau, fa ka'annama hizat lahu dunya, kamar Allah ya bashi duniya ne da abin da ke cikinta. Sai manzo Allah yake tarbiyantar da mu, kar ka damu da tara abinci da sace kudin al'umma da yin mugunta da yin kwangi, a'a, lafiyar da Allah ya baka jari ce. Ka wayi gari kana lafiya a gidanka shi ma jari. Yanzu wasu za su gane wannan magana, waɗanda aka zo da bindiga aka tashi ƙauyensu, da ana ce musu manzon Allah fa ya ce in ka waye gari kana da abincin yau kamar fa ka samu duniya ne. Manzon Allah ya ce in ka waye gari gidanka lami lafiya kamar fa ka samu kaza ne. Manzon Allah ya ce kaza, ana musu bayani suna ganin kamar labari ake ba su. Radda aka zo aka tashe su a gidan nasu, aka kona gidajen da abincin su, suka zama ƴan gudun hijira a primary school. Kali a lokacin za su ce gaskiya ne, yanzu suna neman ina ma da su koma halin da suke ciki a da. Kuna ganewa? Ina ma da su koma halin, duk halin da Allah ya aje ka na rashin kuɗi, malam idan ka ɗike ka ga an yi sallah da kai ka ce alhamdulillah. Idan ka duba ka ga ka buɗe gidanka ba wanda ya tsaya yana shirin kashe ka, ka ce alhamdulillah. A duk lokacin da ka ga iyalinka sun karya kana da abincin da za a ci yau na gobe ne ba shi da shi, ka ce alhamdulillah. Da mu a zamanin nan ba abinci muke nema ba, kowa so yake kuɗi kuma ko ta wata hanya. Haji yadda muka je muka mu cikin matsala, iyayenmu sun rayu suna neman abinci kuma sun samu abinci sun ci sun zauna lafiya. Mutum ya shekara 100 ba hawan jini, amma yanzu yaro dan shekara 10 yana da hawan jini saboda ya kallafa wa zuciyarsa sai ya sai hanset. Kun gane ai? Ya kallafa wa zuciyarsa sai ya sai hanset, kuma hanset din ma smartphone yake su. Yanzu ya za a yi kuma baya aikin uwar kowa, kuma yana so sai ya saya. Yanzu ya za a yi sai ya gano cewa babana yana aike na lokaci kaza, don haka zan ɗan mamata tana aike na lokaci kaza. A lokacin da ya sanya a zuciyar shi sai ya mallaki abin da bai da hanyarsa, sai ka ji ɗan shekara 10 hawan jini ya ne ya kama shi. Yanzu inda ba a zuwa auna masallacin nan, tsallake wanda bai da hawan jini yana da kamar wahala. Saboda mun ɗora wa zuciyarmu duniya da mugun buri, idan an gaya mana mu ce wai an zage mu. Yanzu wani yana nena cewa wa'azin nan da riyaki, mu sa ma wallahi da kai nake abinda muke fata shi ne mu gyara, batun ma ba da kai nake ba zai taso ba. Idan zan iya bin mutane har cikin gidansu, har ɗaki, har wadaka, duk da su nake, ya za a ce Alƙur'ani yana magana ka ce ba da kai yake ba, to da wake? Eh? Da wake? Dama da kai ake. Jama'a mu dubi wannan hadisin,
yanzu idan mutum yana kallon wannan hadisi zai dau bindiga ya kama dan uwansa ya ce mashi kuli wai an ce abin da ya kawo ake kama mutane wai talauci ne wallahi ba talauci bane ƙarya ce rashin kana'a ne waɗannan masu kama mutanen inda talauci ne wanda ya karɓi miliyan 10 da sai ya daina a lokacin ma yake neman sabbin membobi ya samu business kenan ba talauci bane ba bagen rashin mutunci ne da rashin tarbiyya ga abin da manzon Allah ya faɗa ce duk wanda ya wayi gari yana da lafiya a jikinsa zai iya nema da ƙarfinsa yana aminci a gidansa yana da abincin da zai ci kamar yana da duniya ne ba abin da ya rasa an muka bi wannan tarbiyya ba za mu zauna lafiya ba to mu je gaba hadisin Anas dan Malik ko Allah ta'ala ya kara masa ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu mutumin da ake kira mu'mini man aminahu an-nas wanda mutane suka aminta daga sharrinsa mutumin da bai dauka bidiga ya harbo ni mutumin da bai dauka wuka ya caka ma wani mutumin da bai ma wani tsaki mutumin da ba zai cutar da wani ba wannan shine musulmi duk mutumin da ya dauko bindiga yana kashe mutane wallahi ga musulmi ba ne kaje ka duba waɗannan da ake samu dan ISIS da wane ne dan al-Qaeda an kama mutum sai kaga ko larabci baya ji bai ma san musuluncin ba har ne ne kawai ya sa gemu ya saka wando irin na musulunci ya zo yana kashe mutane da sunan musulunci yana jifar tsuntsu biyu da dutse daya ta gefe ɗaya yana gogawa musulunci da musulmi bakin jini ta gefe ɗaya kuma yana samun biyan bukata yana kashe musulmi ana gane wannan ayi yanzu haka da yawa ake kama mutane da rigar Fulani su je su ɗau rigar Fulani suna kashe mutane idan an kama sai a ga mutum ko war bai sani ba war bai sani ba ana gane wa ayi ko wannan kalmar bai sani ba amma ya ɗauki rigar ya sa yana kashe mutane ana gane wannan ayi duka akwai su a ciki Fulanin fa an samu mukhalada na jini abubuwa sun lalace saboda rashin karantarwa matsalar mu shine ba rashin kuɗi bane rashin karantarwa ne masu arziki su fito da arzikin su a ɗau malamai a kai su ƙauyuka su karantar da mutanen ƙauyen nan da jahilci ya dame su a ba su ilimi a nuna musu girman Allah ko ka ce wa mutum ga dukiya haramun zai ce baya so domin yana jin tsoron Allah da masu dukiya suka rike dukiyarsu suka hana taimako da za a je a yi da'awa a karantar da mutanen nan sai mutanen nan jahilcin su ya cinye su ya zo yana cinye mu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mu'mini bane mu'mini shine wanda mutane suka aminta daga gare shi wal muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin farai wanda musulmi suka kubuta daga me daga ainihin harshensa da hannunsa duk mutumin da yake sa hannunsa yana cutar mutane ba musulmin kirki bane yanzu manzo Allah duk mutumin da ya sa harshensa a jarida ko ina ne yana cutar da mutane ba musulmin kirki bane inji manzon Allah jama'a muna gane wannan tarbiyyar da manzon Allah ya yi wa mabiyansa shine kada ka kuskura ka jima wani mutum ciwo ko ka kankali jikinsa jini ya fito ko musulmi ko ba musulmi ba sai da dalili mai ƙarfi jama'a muna gane wannan manzon sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da cewa wal muhajir wanda ya hijira ba wanda ya baro Maiduguri ya zo Abuja ba ko ya baro Kano ya zo Abuja ko ya gangaro daga Lagos wannan ba shine mai hijira ba a'a man hajara su'a wanda ya nisanci mummunan aiki wannan mutum shine mai hijira wanda ainihin wato ya nisanci mummunan aiki wannan shi ya hijira amma duk mutumin da yake aikata mummunan aiki to bai hijira daga zunubi ba a ga inda manzon Allah yake tarbiyyantar da mabiyansa don a zauna lafiya manzo sallallahu alaihi wa sallam yace wallazi nafsi bi yadihi da ran sai da Allah wanda rai da yake hannunsa la yadkhulul jannata abdun la ya'malu jaruhu wa wa'ikum manzo Allah yace na ran sai da Allah da rai da yake hannunsa bawa wanda makwabcinsa bai aminta da sharrinsa ba ba zai taba shiga aljanna duk mutumin da yake ganin cewa makwabcinka yana ganin cewa in bai nan kana iya neman matarsa kana gane makwabci yana ganin in baya nan kana iya neman matarsa makwabci yana ganin kai kana iya halinta sa a dukiya makwabci yana ganin za ka iya cin filinsa makwabci yana ganin za ka cuce shi bai amince da kai ba bai yarda da kai ba manzon Allah ya rantsa da Allah ya ce ba za ka shiga aljanna ba musulmin da ke cutar da mutane don Allah idan suka samu musuluncin su wannan wallahi ba musuluncin manzon Allah ba ne shi yasa muke cewa mu bude musulmi, mu da muke zama a masallaci mu yi sallah, mu da muke zuwa masallaci mu yi karatu, mu da muke addini mu da musulmi. Waɗanda suke kashe mutane ba a san dalilin da yasa suke kashe mutanen ba, muka ce waɗannan mutanen muna da shakka a kan musulunci, ba kuma manzon Allah suke wakilta ba, kuma ba shi ne karantarwar manzon Allah. Ana gane wannan ayi da yake dai waɗanda za su faɗi musulunci ba su da hanyar da za su faɗi duniya ta ji su, waɗancan su ke da hanyar da za a ji su, don haka ake jin su. Amma gaskiyar magana wannan shi ne karantarwar manzon Allah. In dai makwabcinka bai amince maka a kan iyalinsa ba, bai amince maka a kan gidansa ba, bai amince a kan ‘ya’yansa ba, bai amince a kan yanayi ba, makwabcinka yana ganin kai mugu ne, ya gamsu da cewa kai azzalimi ne, ba za a ce wallahi ba za ka shiga aljanna. Jama’a muna cikin wani hali ko mamaye, in dai za mu gaya wa kanmu gaskiya. Allah shi ne tadda hadisin yana cikin sahih ibn hibban hadisi na 510 yana cikin takhrij kitab as-sunna hadisi na 6925 wal islamu yahfazu al-amn lil muslimin wa ghayr al muslimin addinin musulunci da yake kiyaye zaman lafiya ga musulmi da wanda ba musulmi ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce la yanhaqullahu anil ladina lam ga abinda Allah ya faɗi a cikin suratul mumtahana aya ta 8. Allah ta'ala ya ce la yanhaqullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fi din. Allah bai hana ku zaman lafiya da Kirista, bai hana ku zaman lafiya da Yahudi ba, amma wanda bai yake ku, wanda ya kawo muku hari kuma ku kai mar hari, haka Allah ya ce fa in qatalukum fa qatiluhum kadhalika jazaa. In ka kawo ba hari kai ma ka kai mar hari, sai kaga ko dokar duniya ta yadda da self defense, kaba kaba self defense wannan ai adalci ne ga kowa. Don ba zai yi ina zaune ina ganin mutum zai kashe ni in zauna ba, a'a sai nayi bakin kokari na, in ga ku karfi da shike wannan haƙƙi na ne a dokar kafirci ma ta duniya. Amma idan kafiri zai zauna da kai lafiya ba, Yahudi ko Kirista, Allah ya ce la yanhaqullahu, Allah bai hane ku ba, anil ladina lam yuqatilukum fi din, gaba da kristoci da basu yake ku ba, walam yukhrijukum min diyarikum, basu kore ku daga gidajen ku, basu yake ku ba, an tabarruhum, ku zauna da su lafiya ku kyautata musu, Allah bai hana ku ku kyautata musu. Ina gane wai Allah bai hana ku ku kyautata wa kirista ba, wanda yake zaune da su lafiya, wanda bai kawo muku attack ba, wanda bai haɗa kai da wani an kawo muku hari ba, ko bai kawo ma hari ba, in ya haɗa kai da wani aka kawo ma kaga yayi ke, ana ganewa ai wanda bai kawo maka hari ba, bai kore ka a gidanka ba, bai ci mutuncinka ba, Allah ta'ala ya ce ban hana ku ba ku kyautata musu, wa tuqsitu ilaihim, ku yi masu adalci, kaga zaman lafiyar musulunci. Don me? Inna Allaha yuhibbul muqsitin, Allah yana son mutane masu adalci. Jama'a muna gane wannan, wato ana samun misinterpretation of Islam. Ban gane ai dama mutum ya riga ya yi convincing kansa, ya gamsar da kansa akan baya son musulunci, sannan kuma ya samu wani mugu ya masa misinterpretation, ya mai mummunan fassarar musulunci, sai kaga baya kaunar musulunci. Amma idan zai zo a zauna da shi ya fahimci abu, yanzu ka ce wa mutum musulunci ya halatta maka self defense, zai ce ai ko ba musulunci ba, dama wannan is my right, ko ba haka ba in kare kaina daga me wanda ya mun ta'addanci. Amma Allah ta'ala cikin suratul mumtahana ya ce bai hana mu mu kyautata musu ba, Allah bai hana mu musu adalci ba, idan muka tashi rabo mu raba daidai da su, duk abin da za mu yi mu yi da su lami lafiya. Allah ya ce bai hana mu ba, ku kaje ni sharadi shi ne idan an kawo mana hari mu rama daidai yadda ake mana, in da za mu yi haƙuri ya fi, amma an yadda ba za mu ana ganewa wato musulunci komai na ta afili yake kuma idan aka zo aka daura bisa tabiri ga san adalci a gurguje abubuwan da suke kawo zaman lafiya asbabul amni wal istiqrar abubuwan da idan an yi za a samu security za a samu tsaro tsoro zai kauce kana ganewa idan ba a yi waɗannan abubuwan ba kalan ba za a taɓa samun tsaro ba bari mu ji su abu na farko al-imanu billahi wa taqiqul ubudiyyati lillah al-imanu imani ka tabbatar da bauta ga Allah zuciyarmu gaba ɗaya ta koma bautar Allah ba bautan boka ba zuciyarmu gaba ɗaya ta koma ga Allah idan muka karkata zukatanmu ga Allah muka tabbatar da bauta ga Allah za mu zauna lafiya a ina aka faɗi haka cikin suratul nur aya ta 55 wa'ada Allahu allazina amanu wa 'amilu
al-salihati Allahu allazina
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا إِيمَانِي أَجِئْتُكُمْ سُكَ أَيْكَتَ أَيْكِنْ قُرَيْ الله يَأْيِ مُسُ وَنِي غَغَارُ مِنْ الْقَوَارِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ الله زَيْ جَاغُورَنْتَ دَسُ أَبَايَنْ قَفَا الله زَيْ مَيْدَ سُ سُفَا فَاوَا سُ صَحَابَيْ سُنْ بُوَلَّنْ آيَة كُمَا سُنْ غَرِي لُوكَاتِنْ مَنْزَنْ الله مُسْلِمِنْتِ نِي سُفَا فَاوَا lokacin lokacin Umar dan Kasa muka amshi duniya ta dawo hannu aka zo lokacin Uthman dan Affan aka zo lokacin Ali dan Abi Talib lokacin Muawiya dan Abu Sufyan gaba ɗaya ma duniyar ta koma kawai dokan musulmi take bi haka sun bi Allah sun yadda da wannan magana kuma sun gani a kasa Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aikin kware daga cikinku Allah ya yi musu alƙawari da ya saki fannahum fil ardi ace kamar saka rafal ladina min qablihim kamar yadda ya shugabantar da wanda suka zo kafin su wala yubajjilanna lahum min ba'd wa wala yubajjilanna lahum dinahum alladhi tadalahu Allah zai ba su tamkini da ba su yi addinin da ya yarda su kaga yanzu ai ba kai saka musulunci ba dari bisa dari sai dai kai ilmin wanda bature yake su kusan ko kun gane ba yau dole idan biyar ka za ta makarantar boko ta tafi kirara ko ba haka ba kowa ya sani kirara ake tafiya cinya waje da dan sai dan tofi ko ba haka ai musu tafiya ba ra'ayin mu ne wannan a'a addinin mu ne a'a kila samun ake kaga ba mu da tamkini ba mu da iko ba mu da dama Allah yace zan ba ku iko ku yi addinin ku yadda kuke so ba yadda ake so ba kana ganewa Allah yace zan ba ku wannan dama sannan wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan tsoron da ake ciki yanzu za a kawo hari muna tsoron kaza muna tsoron kaza Allah ya ce zan kawo muku me zan kawo muku aminci ba wanda ya isa ya amintar da kai sai Allah shi ma wanda kake sa ran ya amintar da kai shugaban karamar hukuma gwamna shugaban kasa sarki shi ma bai aminta ba shi ma tsoron yake ji kar a kawo mar hari wanda yake tsoron kar a kawo mar hari kaga mutun ya kare ka bai taso ba rabu da mutun ka kama Allah kai da shi gaba ɗaya ku taru ku roki Allah ya amince da ku gaba ɗaya ana gane wa Allah shi zai amince da ku gaba shi ma bai iya wa wato idan muna ganin cewa shugaban kasa Buhari zai kawo mana aminci ba mu bai adalci ba wallahi ba ya iya wa shi ma bai aminta ba wallahi shi ma kan shi cikin tsoro yake ba ka duk inda zai fita sai da kare kare da ɗan jabaru shi ma cikin tsoro yake shin wai waye yake kawo aminci Allah ta'ala ya ce wala yubajjilannahum min ba'di khawfihim amnan. Ya Allah, me za mu yi maka ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali? Sai ya ce ya abuduna ni la yushriku bi shay'in. Su bauta mani kar su hada ni da kowa. In dai muna bautar Allah ba ma shirka, ba ma bauta, ba ma bautar gunki, ba ma aje dodo ba, mun dogara da Allah kadai wa man ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbuhu, za mu zauna lafiya. Wannan abu ɗaya kenan daga cikin abubuwan da ke kawo zaman lafiya. In dai ana tsafi, ana bakule ma yara ido a yi tsafi, ko a cire ma wani azzakari, ko a yanke nonon mace, wallahi an daina zama lafiya. Kuma kai ma ka yi tunani, daga lokacin da kasar nan ta shiga tashin hankali, daga lokacin da ake zuwa a gaggawa an cire mata kundi, a gaggawa an cire gabanta, a gaggawa an cire mata wani abu a jikinta, wani ma an farka cikin an ciro zuciya, wallahi al'ummar da ke shirka da Allah ba za su taba zama lafiya ba. Yadda ka tada ma wani hankali, kai ma haka wani zai tada maka hankali. Domin Allah ta'ala ce ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a. Wannan abu na ɗaya kenan. Abu na biyu, iqamatus salati wa ita'iz zakati. Idan muna so mu zauna lafiya, sai mun tsaya da sallah, masu arziki sai mun fita zakka. A ina muka samu wannan? Faɗin Allah ta'ala, allazina in makkannahum fil ardi aqamu salati. Tabaraka wa ta'ala ya ce daga cikin dubban mutanen kirki, alladina in makkannahum fil ardi, wadanda in mun ba su zaman lafiya, idan mun ba su kwanciya hankali, idan mun ba su iko da mulki, Allah ya ce aqamu salata. Duk inda ake sallah biyar zaka gansu a cikin jami'i, domin shine tsaye da sallah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Da an ce Allahu akbar, to an aje aikin duniya a tsakautar Allah. Mutanen da idan aka ce Allahu akbar, Allahu akbar, suna aje aikin su tafi sallah, wadannan za su samu aminci, za su samu zaman lafiya. Domin Allah ta'ala ya ce idan na ba su dama da kwanciyar hankali, aqamus salata, sai su tsaya da sallah. Wadanda idan dukiyarsu ta kai nisabi, suna fidda zakka, wa atawuz zakata, sai su fidda zakka. Wanda wannan zakka tana nema ta koma labari, har ma mamaki kake ka ja fidda zakka. Wadanda suke fidda zakka ɗan kaɗan ne, ba su kai wato kaso biyar cikin ɗari ba na masu arziki. Idan zakka ta zo, sai mutum ya fasakkata dukiyarsa, ya tata da tsinta don kada ya fidda zakka. Wani kuma saboda baƙin ciki, in ya tashi fidda zakka, sai ya tsallake malaminsa da ke koyar da shi addini, ya tsallake limaminsa, ya tsallake mai gadinsa, ya tsallake direbansa, ya je ya kai masallaci. Wa ya ce ma masallaci ake kai zakka? Ana karanta mana aya, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal
masakin. والعاملين عليها والمعلقة بالقلوب وفي الرقاب والظالمين وفي سبيل الله فريضة
لله
والله عزيز حكيم.
وتوالى الله يا سهلين مكانين انت وتوا da Allah ya tashi raba zakka, sai ya raba da kanshi. Bayi da Allah ya halitta ya ce nan na mai da ku talakawa, nan na mai da ku masu arziki. Kai zan ga za ka yi haƙuri, kai kuma zan gani abin da nace ka ɗauka ka ba wannan za ka ba shi. Allah ta'ala ya ce innamas sadaqatu zakka, sai Allah ya ce lil fuqara'i talakawa ake ba. Talaka shi ne wanda bai da abin da zai ci ko yanzu ma yana nema. Wal masakin da miskini, wanda shi yana da abincin shekara ɗaya ma. Abin da malamai ke faɗi. Sai ya ce wal'amilina alaiha, don kar a ba malami rabon zakka ya yi ha'inci, kar a ba wani alhaji rabon zakka ya yi ha'inci, sai Allah ya ce shi ma a san mai aiki. Wal'amilina alaiha, waɗanda suke aiki karɓo zakka da masu aikin rabarwa, Allah ya ce a fara sallamar su, in ba haka ba ha'inci zan. Sai Allah ya ce to a sallame su, ko da mutum biloniya ne, sai yana aikin raba zakka ya cancanta ya ci zakka. Mutum na farko idan an raba wa talakawa sun ƙare, talakawa da miskinai to shine ake tunanin wal'amilina alaiha, dan ga talaka ba a kuma kan wal'amilina alaiha, sai dai shi ma iya shiga cikin talakawa. Daga nan sai ya ce mai sai ce wal mu'allafatu qulubuhum, da waɗanda muke lallashin su shigo musulunci, wani arde da ya saba da musulmi wanda ake ganin yana da kyakkyawan hali, yana shigo musulmi yana mu'amala, ya ɗauki naira miliyan biyu ko miliyan biyar a ce gashi an baka zakka, ya ce wannan fa sai musulunci, ya ce a taimake ka dan ka samu jari, idan ba ka shigo cikin musulunci abin sai ya fi haka, sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wal mu'allafatu qulubuhum, sai ya ce mai a gaba sai ya ce wa fil riqabi, da wanda yake bawa a bashi zakka ya ba mai gidansa ya fashi kanshi ya samu ya koma garin su, sai ce wal gharimina, da wanda ya ci bashi har baya iya zuwa sallar juma'a saboda bashi, baya iya shigo jama'a saboda bashi, bashi ya nufar da shi, Allah ta'ala ya ce a bashi zakka ya biya bashi. Daga nan sai ya ce mai wa fi sabilillahi, nan ne masallaci ya shigo, sai a ware wani kaso na ƙarshe, sai a ce wannan kason fi sabilillahi ne, masallaci, makaranta, wurin karatu, littafai, duk wani abin da ya shafi aikin Allah da da'awa a nan za a sa, amma ba a kai zakka masallaci sai an sallama talakawa. Domin wani idan an kawo masallaci sai ya je ya siyo kafet ya kyale liman da yunwa, malam liman ya fi kafet mahimmanci, idan ba liman ba a sallah, in ko ba kafet sallah ba ta tsayawa, tun ma ba a haifi wanda ya kirkiro kafet ba ake sallah. Allah gane wa yi, in liman ya tsaya sallah ta tsaya, in kafet ya tsaya sallah ba ta tsayawa, liman ya fi kafet, liman ya fi fanka, sai a ta kasa kuɗi, a ta sayan gulau, a ta sayan abubuwa, ana ɗaukar nauyin liman ne fiye da kowa. Jaladan da waɗanda suke fitman masallaci, jama'a muna gane wannan, shi yasa Allah ta'ala ya sanya su gaba gaba a wurin zakka. Ya jama'a, idan muna so mu zauna lafiya, zakkan nan da Allah ya ce a yi fa, idan ba a yi ba akwai hanyar da yake fitarwa, Allah yana kawo gobara ya cire iya dukiyar da yake so sai ya kona, saboda ba Allah ko Allah ya kawo hadarin jirgin sama, ko Allah ya kawo hadarin jirgin ruwa, ko Allah ya kawo gobarar kasuwa, ai kai za ka yi mamakin yadda kasuwanni suke gobara a kasar nan, saboda zuciya ba sarki, dole a samu me, dole a samu gobara. Ita kuma fitina idan ta zo, Allah ya ce ba ta shafan wanda ya dawo shi kaɗai, gaba ɗaya suke gamewa, da wanda yake zakkan da wanda ba ta yi sai ta kone su gaba ɗaya. Daga cikin abin da zai sa mu zauna lafiya, akwai shukrullahi alal ni'ima, godewa Allah idan ya mana ni'ima, godewa Allah idan ya yi mana ni'ima. Idan Allah ta'ala ya baka mulki ko ya baka lafiya, kar ka je kai ta tika rawa da lafiya, a'a wai rawa tana jiki ga jiki, a'a iyamul layli ya fi jiki ga jiki. In rabbaka ya alamu annaka taqumu adna min dhikri layli wa nisfahu wa sulthahu,
annaka taqumu adna min dhikri layli wa nisfahu wa sulthahu wa
sa'ika. Allah sai inda baka sai ka kai kai Allah tabaraka taala ce tsayuwan dare da manzon Allah yake, Allah yana sare da shi, duk wanda yake so ya samu lafiya ya rungumi tsayuwan dare da yin azumi, yana da wahala ya wasu kananan ciwuka, tsayuwan dare ya bude da yawan azumi wanda ya rika azumin nan da wuya ka ji an ce ciwukan zamani sun kama shi, amma ka zo kai ta cikarawa wannan shedanci, a ce ana ɗaura aure za mu kira baban ango da baban amarya a gaban ƙananan yara, dan cije ya fito da cikin rawa, wallahi bai kara mutunci har abada, mutunci shi ya zube daga ran, a ce za a kira amarya za a kira ango su rawa gaban ubansu, wanda da iyayenmu idan mu ce ga sirkin sa sai canja layi, kunya manzon Allah ga ce kunya tana daga imani ba, ko ba haka muke ba masu kunya, yanzu kuma mun zama marasa kunya, to ina imani yake, da kunya da imani ɗaya bai zama ba ɗaya, idan an ɗauke kunya to an ɗauke imani, in an ɗauke imani to za ka samu ba kunya, jama'a muna gane wannan magana ta gaskiya, shi ne godewa Allah akan ni'imarsa, wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum
la azidannakum wa in
to tsayanan na gode. Ubangijinku ya yi shela ya gaya wa duniya cewa ya ku mutanen duniya, ni ne muku rana, ni ne baku teku, ni ne baku ƙasa, ni ne baku ruwan sama, ni ne muku duk ni'imar da kuke gani, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, in kun tsaya kirga ni'ima ta ba za ku iya kididdigewa ba. Allah ta'ala ya ce to ina shela gare ku, idan kun gode abin da ne muku zan ma ƙara muku akai, idan kun gode ya ake gode wa Allah, Allah mun gode a'a idan mai kudi ya gode a gaira kuce zakka, a gaira sadaka, a gaira taimakon talakawa, a gaira taimakon addini, to ya gode. Idan mai lafiya ya gode wa Allah, a gaira ibadar Allah da lafiya. Idan mai mulki ya gode wa Allah, a gaira juyar da mulkin sa wurin yadda za a ji Allah ba yadda za a saba wa Allah, mushi ya gode. Jama'a muna gane wannan, kuma wannan shelati Allah yayi yace baya so a boye magana a fada wa kowa yaji da in shakartu wallahi idan kuka gode za a ji dan ku zan kara muku wala in kafartu fa inna azabi la shadid Allah ta'ala yace idan kuka muntawaye akan ni'ima azaba ta mai tsanani ce kaga da muke wa Allah tawaye yau ya muke ciki zaman lafiyar ma ya gagare mu ba ma magana ku yake mu zauna lafiya ma ya buwa sai Allah ta'ala ya ba mu labarin wani gari da yake zauna lafiya a da sai kauce wa Allah sai garin ya rikice taraballahu masalan qaryah kana tabira ta
taraballahu
Allahu masalan qaryatan Allah ya buga mana misalin wani gari ga yaddan wannan gari kana taminatan mutma'inna garin yana zaune cikin aminci garin yana zaune cikin natsuwa ya ji harisu haragadan abinci na zuwa ko ta ina arziki yana zuwa ko ta ina fa kafarat bi an umillahi mutanen garin sai suka kafurce wa ni'imar Allah ta hanyar kafa gidajen kallon kwallo, ta hanyar kafa gidajen rawa, ta hanyar kafa sinima, ta hanyar kafa wuraren da za a saba wa Allah, marakizul kufuri wa sadi an sabilillahi, cibiyoyin kafirci da yi wa Allah tawaye. Allah ya ce to haka za ku saka ma abin da ne muku, a zaka Allahu libasal ju, sai Allah ya dauko riga ta yunwa sai ya yafa musu, samun kudin ake ana wayewa Allah, samun ake ana cewa yunwa. Duk abin da ake tunda Allah ya sanya wa mutum rigar yunwa ko duniya ya cinye ba zai koshi ba. Mai kudi yana wayewa talaka yana wayewa ta san wannan daga Allah ne. Fa azaka Allahu libasal juu'i sai yace wal khawfi. Allah ya dauko rigar tsoro ya fawa garin. Kullum ana cikin tsoro, masallaci tsoro, coci tsoro, makaranta tsoro, kan titi tsoro, cikin mota tsoro, ko ina ana cikin tsoro. Me yasa Allah ya musu haka? Bima kanu yasna'una. Allah ya ce su suka tono wa kansu domin su ne suka kasance suna aikata miyagun ayyuka. Wannan labarin yana cikin ainihin suratul Nahl aya ta 112. Abu na hudu wanda za mu iya yi mu zauna lafiya shi ne wahadatus safi wal zumil jama'a. Wahadatus safi haɗin kai da kuma dunkulewa ƙarƙashin jama'a ɗaya. Ka je san a dai Najeriya ban ce ma akwai mara haɗin kai ba kamar musulmi. Wai musulmi da za a zo da ke ba sai an zo masallaci an ce mai ka zaɓi naka. Har sai an gaya ma kai, har sai an ba magana ka zaɓi naka sai an gaya mata. Wallahi mutanen mu sun kai abin da sai mun tona wa kanmu asiri asiga. Wani abin ko da liman ya tashi da ido ya kalle mu bai tsaya ba. Liman ya tashi da ido ya kamata mu gane liman yana nufin gobe ranar zaɓe ka zaɓi naka. Kuna gane wa ai? Ta san akwai magana da za ka tashi ka yi da yare. Ba bai ga mun kula da shi ba ko yaran bare bari ka san dai yayin sa misali du wannan ba shi ba a'a magana zaka yi mutane da yare a dukkule su gane abin da kake nufi kawai gari wadancan kansu a hade yake mu kuma kanmu arabe yake sai shugabannin mu ma mun rena su yau da wani mutum zai tashi ya ce muna ganin cewa wani kaza a zabe shi idan liman ya tashi ya ce a zaɓa wani kaza saboda shi ne namu sai a ce liman ya sha dala saboda tsabar rashin mutunci saboda tsabagen rashin tarbiyya liman ya sha dala to wai kudin gwamnati ina tambaya kudin gwamnati an ba ɗan Daudu wanda kowa ya yi da ɗan Isra'ila an ba taro kowa ya yi da tsikiya ce shin liman ne bai tantance ba wanda yake roƙon Allah ma a zauna lafiya ta ba ɗan kisa ma bane mutanen kirki bane ma ba a ba shi kokobo ba idan mutane suka zo suna zagin limamai sai dai Allah ya sa ba liman bane na huta dan aikin sai manya a bane ji da wuri idan mutane suka zo suna zagin limamai suna ba ni mamaki suna ba ni mamaki wanda kai ya ce jagorance ka akan lahiraka baka amince masa akan duniya ta baya kenan kuna gane ba lahiraka sallarka wanda Allah zai fara maka hisabi akan ta ranar tashin alkiyama kai ya ce jagorance ka akan ta amma kuma a duniya ka baka ce jagorance ka ga wannan tukkada ne da warwara kamar mutumin da ya tashi yadda marini ya zai aure da ita tagaji miliyan 20 ya aje kudin a gida ya aure da ita saboda kada ya ba mijin ya cinye idan baka amince wa amanar mijin ba akan kudinta bai kamata ka amince masa akan addinin sa ba domin yanzu mace tana yin addinin mijinta ne idan ka ba shi ba yayin amana to haka za ta zama jama'a muna gane wannan sai a aje kudi a mika yarinya ya kamata yarinya ta fi kudin muhimmanci to amma da yake hankalin mu kan kudin yake ba kan addinin yarinya ba Allah ta'ala shi ya tada zuka ta mu ɗan uwa wannan aya tana da jarusa a cikin ta da yawa wanda annabi Ibrahim yake roƙon Allah ya zauna da Makka lafiya mun ga ta zauna lafiya mu ma a yanzu idan muka ci gaba da yin addu'a za mu zauna lafiya Manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala ya saukar da aminci guda biyu a wannan duniya aminci aminci na farko shine manzon Allah shi kansa in dai manzon Allah yana cikin mu yana numfashi in dai manzon Allah yana cikin mu Allah ba zai mana azabar gama gari ba sai mun gane irin azabar da ake mutanen annabi ne da sauran su Allah ba zai in dai ga manzon Allah to mun ci azabi saboda manzon Allah ya roƙi Allah ya ce ya Allah karkai wa al'umma ta azabar gama gari Allah ya ce na baka wannan azan wannan aminci aminci na biyu shine istighfari to yanzu manzo Allah ya tafi aminci da ya riga ya me ya tafi amma istighfari yana nan har ranar tashin alkiyama in dai muna zama muna cewa astaghfirullah wa atubu ilai duk masifar da muke ciki Allah zai fara ji mana amma in za mu zauna shagon mai shayi wancan ya zagi gwamna wancan ya zagi minista wancan ya zagi shugaban kasa wannan ba shi ne yake ba shagon mai shayi mai tagardama muna zagi shugabanni in dai haka za mu dade muna shan wahala mu rika cewa astaghfirullah wa atubu ilai subhanallahi wa bihamdihi la haula wala quwwata illa billah duk masifar da muke ciki Allah zai mana magani ta ɗan uwa a nan zamu tsaya saboda yanayin lokaci subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh